Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31, 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma ke ƙasar Ghana kuma za a iya kama mota Alpha Radio, sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau 3 ga watan Yuli na shekarar 2023 zamu yi magana ne akan cin zarafi a auratayya. Ke masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakilin sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Ya sauraron farkonmu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau shirin namu zai duba ne akan zamantakewar ma'aurata a cikin gida. Cikin zauren namu muna tare da Malam Haruna Ahmad Tibinau, Hajiya Saratu Sani, Kadir Sa'ad da kuma Malama Karimatu Mu'az, wanda zamu tattauna akan matsalan nan da ake ƙara samun yawaitarsa na cin zarafin mata a cikin gida. To cin zarafin mata a cikin gida kamar yadda aka sani ba abu ne sabo ba, sai dai yakan dauki sababbin salo da maza suke gabatarwa. Duk da yake a wayansu bangarorin an ce akwai matan da ake samu su ma suna cin zarafin mazajensu a cikin gida. Rahotanni na ta nuna cewa shi wannan cin zarafin ba abu ne wanda yake faruwa kawai a tsakankanin talakawa ba, hatta da masu kuɗi, ma'aikata ko kuma manyan masu rike da makamai sukan iya aikata irin wannan abun ga matayen aurensu. Cin zarafin matan da ya yake faruwa ne, menene dalilan da ke kawo shi da kuma yawaitarsa a cikin al'umma? Me kuma al'umman ke yi wurin magancewa ko kuma ƙara haɓaka abun a tsakankanin ma'aurata? Barkanku da zuwa nan zauri namu. Malama Khadija, a matsayinki na wacce take gwagwarmaya da matsalolin ma'aurata da kuma bada shawarori ga ma'aurata, me da me kike ganin yake kawo wannan matsalan na yawaitan cin zarafin mata a gidan aurensu?
To mai saurare assalamu alaikum. Da farko dai in muka duba wannan al'amari na cin zarafin mata, kuma muna iya cewa hadda maza amma dai an fi yi ma mata a zamantakewar aure, wani abu ne wanda yake samo asali tun daga yanayin da aka gina auren. Wato da yawa ba a ma san menene auren ba, kuma yaya ya kamata a yi aure, sannan kuma ba a daraja abokin zamantakewa. Namiji bai daukan matan da ya aura da daraja a matsayin ta na mutum ne ya aura wanda ita ma tana da cikakken yanci wanda Allah da ya yi ta ya bata. To sai ya kasance in aka zo aka fara zamantakewa, namiji yana gani kamar tunda ya bada kuɗi na aure da sadaki da wasu abubuwa kafin ya aure ta, sai ya ga kawai kamar ya je kasuwa ne ya siyo tumatir, in ya ga dama ya nika da a injin din markaɗe, ya ga dama ya nika a blender ko ya yi a dutse, ba wanda ya isance mai komai tunda na sani.
Ai malama Khadija, wani lokaci ma zaki ga suna bada kwatance da cewa ai ko ka kashe kuɗi da yawa wurin auren wannan, kamar dai an siya abin ne
da gaske. To wannan ma gaskiya yana taimaka da wasu, ko da yake ba rashin dai tunani ne, saboda ga wanda yake da tunani ko da ka kashe kuɗi da yawa wurin auren mace, ai san da kake mata yasa ka kashe shi, yasa sadaki karan kanshi ba a kayyade ba, kuma ba a taba yin addinin da ya kayyade sadaki cewa dole kaza za a bada ba saboda ya danganta da darajar mata a idan ka akwai matan da kanka zaka ga darajar sadakinta ya kamata a ce ya kai kaza iya irin karfin da kai zaka iya badawa to wannan ba sai kamata ya zama dalili da namiji zai wulakanta mace bayan ya aure ta ba ya rika gani cewa ai kaman dukiyar sa ne saboda ko dukiyar nashi wani cin zarafin da yake ma mata bana tunanin zai ma abin da ya siya da kuɗi kamar misali namiji zai kashe kuɗi ya gina gida haka kawai zai ce dan nashi ne yau bari yazo ya kama fasa bulo ai ba zai yi ba ko ko barin kunna ma mota na wuta tunda ni na siya ai namiji ba zai ba to ni ba ta mace za ka dauke ta ka dinga duka idan an samu wani rashin fahimta tsakaninka da ita ba za a yi magana ba to wannan ma gaskiya yana zama ɗaya daga cikin dalilai da yasa ake samun wannan sai rashin fahimta akan a junan su tun kafin ma ayi aure wasu ba sa samu abinda Bahaushe ke Bature ke cewa compatibility ban sai ake cewa da Hausa ba yadda za ku gane dai tu yawa dai tuwanku ba a wannan tattaunawa a wurin neman aure namiji kawai yana ganin mace ko suranta ya burge shi ko wani abu dai game da ita yana so kawai ta tura kuɗi idan ya aure ta in aka zo gida sai ga abubuwan da yake zato zai samu na jin dadi tare da ita sai ga duka babu to wani idan yayi lissafin asaran da yayi na kashe kuɗi sai ga cewa to bata cancanci wannan ba to kawai abin da zai ya fai huce haushin shi shine irin wannan
saboda dama a tunanin shi
sai yake yin wasiyanta yayi saboda haka tunda ba za ki biya min bukata iya abin da nake so ba duk sanda kika bata min rai ke ma jikinki ya gaya miki to kinga akwai alamar rashin daraja mutum a cikin zamantakewa saboda mutum ai ba dabba bane ko dabba ne ai ba a ce in ta ma banna kai ta duka ba yanzu misali idan kana kiwon dabba idan ka aje abin da za ta iya ci a inda take bai kamata ka dake ta ba saboda kai ka aje idan ka dauke ka boye dabban ta ta dauka to lokacin ne ya zama laifi to wanda a zamantakewar da ake zaki ga yawanci maza ba ma sa auna wannan
wanda ma
a ba sa badawa wani zaki ji ya daki mace akan abinci wani akan magana wani ma saboda rainin wayo akan wanki wanki na kayan shi ya ajiye bata wanki ba kawai shine dalili zai hau yar mutane da duka to dama mai wanki ya dauko ba mu sani ba duk da dai su ma wasu matan su suka nuna za su iya
wai ana haka ba wani lokaci matan su kan yi ne dan wai gwaninta da su nuna cewa wai wai hanyar shiga cikin zuciyar namiji shine kara kyautata
ai hanyar shiga cikin zuciyar namiji a kala kala ne ba wannan aikin bauta ba shine wani lokaci sai sa nace abin ya danganta ne akwai matan da su suke siyo ma kansu wannan abin da kansu ka dora ma kanka abin da ba za ka iya babu inda
wato dora na ku sai ma ne ji wani sai a ce
sai ya zama damuwa akwai su wanda duk randa tace ta gaji sai ya zama damuwa kuma in ya ga dama zai iya aure wata wanda ita za ta ga mai ita ba za ta yi wannan wankin ba kuma ya zauna ko yanzu zan iya baki misali akwai wanda ya sani an yi aure ta ga ma mijin cewa ita idan aka yi aure ba ta shan koko sannan kuma ita bata iya amfani da itace a yin girki ba tunda yana son ta yace yaji duk sanda zai je aiki zai tabbata ya sayo mata kananzir lita 50 ya aje ita ko wancan da ta nuna ita yar wahala ce zaka sai sayo itace aje kuma ai ta shan koko daga baya gidansu daya sashe ne daban-daban so duk abinda wani ke yi wani na sani ta fara korafi yace ita ta riga ta gaya min tunda za a yi aure ita ba ta iya shan koko ba ita ci take sha so da haka tunda na yi da na aure ta ne zai to ce sa na kawo magana har da matan su ma wani lokaci suna dora ma kansu abinda ba a aike su ba in ke za ki fara ba ma kanki value sannan namiji shi kuma zai dora daga abinda kika nuna mishi idan tun kafin ki aure namiji kika nuna mai a hiran ku na soyayya cewa a tsarinki babu duka randa kai dugu auren kaya ya kare to zai kiyaye sai ya je can gidan yayi duka in yazo gidanki yana sun da kai haka rayuwa ta gada
malama Saratu matsayinki na uwa wani lokaci zaki ga yaran sun shiga cikin wannan matsayin misali sabon aure an fara nuna mata wannan hali mara kyau ila mijin ya fara musguna mata zagi har ya kai ga an fara duka tana tsoron ta zo gida ta yi muku bayani cewa ga halin da nake ciki wai Allah dama tun kafin a kai ta kun riga kun gaya mata ki ji ki gani da abin da aka miki ki yi hakuri ba ta ganin kuna daga cikin wayanda kuke kara karfafa abin nan cinki da ana yin na wasa misali an yi daya biyu ya zama jiki tunda ba ku bada kafa da mutum zai iya kawo kokensa wani iyayensa wanda a tunaninsa su ne kadai gatansa bayan mijin ba
gaskiya iyaye suke kawo waɗannan abubuwa saboda tun farko dama idan ka zo gidan iyayen ka za a ce ka ji ka kiji ka gani ka ki gani kai idan namiji yayi maka ba za ka iya daukan plate din namijin nan ka je ka gaya musu ba kana zuwa ma gida idan ka zo ka ce ku kwa wata kawarka ko yar uwarka ko kanwarka ko yaya ka ce jiya ku wani yayi maka zai maka sai a ce a her ka kara jin wannan
wato sai a kwabi mutum
wannan abu yana sa mataye suna rike laifin namiji ko kuma a dinga wulakanta su a dinga yi musu abubuwa kuma abin ya zo na musu zuciya isa zaki ga macin Hausawa ko kuma a ce mata zaki ga mace ko haihuwar farko bace ba amma ta kamala hawan jini menene tunguna da ki
ko kuma tana dauki an yi auren amma kafin kwana biyu sai kiga ta mutan ta ko ba
ta gobe ai da ma shi ya dauko ta ne da ma ai ba wai domin ya tarbiyar ta ba domin ya rungume ta domin ya nuna mata soyayya domin ya nuna mata cewa mu gina gida da nan bangaren mu tare mu gina gida mu gina yan uwanmu mu gina iyayenmu mu gina menene a mu tare mu hada gidan mu gina mu zama cewa mu ne manya a cikin gida kin gane ko to sai kasance cewa tarzi yanyen da zai ta shigo abinda take tunani ba ta same shi ba kuma in ta kai kara baya a ce mata ka ta kara kawo
kowa ai rufa ma kowa
asiri yake ba ki ga muna hakuri ba mun hakuri muna kaza ba mun ba ki ga muna kaza ba ni da na haike ku ba ki ga nayi hakuri ba kuma ba al'akari da cewa mazajen da wallahi rainan matayen su sakai amma ba wai sun wulakanta su bane
saboda
namiji lokacin za a kai mishi mace zai raine ta shekara da shekaru ba za ki taba jin ya bata mata rai ba to banda ne yanzu in kika shiga ma kwana uku yayi yawa za ki je ki ga yarinya ma tana kuka inda za ki tambaye ta kwana uku yayi yawa kenan to amma mazajen da za ki ga cewa yarinya ta zo irin duk abin da za ta yi wallahi rainan ta suke yi ba su san su bata mata rai ba su san su ga abin nan ya bata mata kuma duk ranar aka ce yau wani zai zo daga gidansu da irin tattalin gidan da zaki ga namiji ya zo duk abin ma da zai kawo abin da zai miki zai tattale ki zai miki wannan zai miki sun kada ki faɗi laifinsa gudu suke ma a faɗi laifinsu a zamanin da amma yanzu ba laifi ba duk abin da zaki kai ki faɗa ki fara babu yanda za a yi a ce ma ya je ce ma wai har zai tattale ki ya kai ki da lokacin ki mazajen yanzu ba ana auren ba ana ɗaura maka aure kana taɓi da wata ana daura maka aure kai kana can kana tashi da wata sai dai ai maka waya ai an daura aure to abinda kaje ka ga mu wacce haka kake zuwa kana ga mu wai wannan haka suke masacin siri hakuri
wannan Haruna ka da ji tsokacin da mata suka yi a cikin wannan zauri yanda suke bayyana abubuwan da suke ganin su suke kawo ake su kara samun yawaitan ciwon nan na cin zarafin mata a gidaje a naku ta kanji malamai sukan gaya muku cewa mata yanku gonakin ku ne a saboda haka wani sai ce to tunda gona na ne in da ka gona ciyawar in yanzu fasara sai zama baki na fasara abin da ake nufi bane ana nufin dai kila wani abu ne daban to kuna ganin kamar kuna wuce gona da iri ne ko ko a dai matan ne suke dai tattun zura ku
to masu saurari da farko ina ma kowa barka da warhaka maganan gaskiya abin da yake damun mazaje shine na farko dai suna wuce gona da iri na farko kenan sannan na biyu mazan yanzu muhimmancin auren ne ba su sani ba so
kai da bakinka
da bakin abin da yake faruwa kenan saboda akwai misalai wanda zan kakkawo saboda inda mutum ya san muhimmancin abin da yake yi ba yanda za a yi ka gina gida da kanka ka zo ka rusa
haka
so in ka san ko muhimmancin auren nan ka san cewa ibada ne Allah subhanahu wataala ne yace ayi kuma ga yanda yace ayi shi to bai kamata ka yi shi yanda kaga dama ba mutum shine yayin da yake neman yarinya a cikin ruwan sama zai je a cikin sanyi zai je yi ta rafewa a jikin katanga amma da an yi aure sai ka rasa me yake shiga kawukan su sai kuma a fara samun sabani dama an san sabani tsakanin mace da namiji dole ne a same shi amma irin sabanin da ake samu na yanzu yana wuce gona da iri yana nuna cewa yawancin maza ma a yanzu ni ana wahar sashen auren da suke yi aure ne na sha'awa
akwai alamu
yawa auren sha'awa ne to da dama kai auren sha'awa bayan kwana biyu duk abin da kake yake burge ka ka gama fahimtar sa to me zai biyo baya sai wulakanci su kokarin da ya kamata a yi shi ne matasan da ƴan matan mu kokari mu nuna musu menene aure kuma menene muhimmancin aure me yasa ake yin auren ba wai ana yin aure bane dan kawai kaura sha'awa akwai dalilai da dama wanda yasa ake yin aure kada a dauko dalili daya kadai a ce za a yi aure in an dauko dalili daya kadai kawai za a yi aure to za a samu matsala ana buƙatar mace matanka ta zama abokiyarka abokiyar shawaranka wanda take share maka hawayenka kuma yana da kyau matarka ka dauke ta masibi suna cewa ka dauke matarka tamkar yar shekara biyu ka san cewa yar shekara biyu a koda yaushe za ta iya kuskure za ta yi laifi in ka bige ta ba an ji makarawa za ta yi
wato za ta iya tabargaza
za ta iya tabargaza ba cikakken hankali gare ta ba mata su da matan asali an halicce su da rauni suna da rauni in ka ce ice ne wanda yake tankware in ka ce sai ka mika da shi karewa zini so yana da kyau mace ka tarairaye ta ka lallashe ta ka sa ta a hanya ka girmama ta ka mutunta ta ka darajta ta ka karrama ta sai ka samu abin da kake so amma idan zaka nuna kai uga ne ai kai mijinta ne ka dinga bada command ba za a samu wannan gwabin zamantakewan auren ba
ana karantar su biyu su
ji dadin abun ana so a tafi ne kamar abokan juna tana aiki ka zo ka tama mata renan yara ka tama mata ku zamanto abokan shawara abokan juna ba kuma komai bane ake nuna bacin rai za a bata maka rai wani abin ka kau da kai ba komai ake magana ba sannan abin ka ga ya wuce gona da iri ne yayin da kaga cewa tana cikin nishadi ko bayan kwana biyu ne zaka iya nuna mata cewa wancin kin ga abin nan kaza da kika yi ina ganin fa ba haka ya dace ba kaza ne ko me dalilin ki da yasa kike haka in tana da wani dalili za ta fadi in kuma wauta ne za ta ce ai hakuri ai ban sani bane to haka ake yin zamantakewan aure kullun ana nunawa suna dauka kullun ana nunawa suna dauka dan mata suna da rauni dole sai an yi hakuri da su in ko ba za a yi hakuri ba to kullun za a dinga cin zarafin mata ne
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma zamu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar
a cikin al'umma da muke zaune wannan magana na cin zarafin mata abu ne wanda an san da shi amma ake kokarin koyewa kusan kowanne wanda yake ga a cikin gida kila in gida mai yawa ne an san wannan dakin mijin yana musguna mata kila ma yanzu ya gama dukan ta za ce ga can ya fara ya kulle daki yana tumanta tana ihu tana komai sai sun ji sai an ce ana kafa yake sa kai yake sa ba wai kare rake ta ba a'a kare yake sa sanan ne za a kokusawa kofa a ce faka bude faka rafa kai kisa ba kaka to kuma zai fito yana bude kafa yana bude kirji yana nishi ya wuce ita sai dai a shiga ya hakuri sannu matan cikin gida ba su bata ruwa su bata ruwa in ta ce za ta fi to ina za ki ki zauna da ƴaƴanki kai ki yi hakuri to kin je ma gidan ma me za a yi ko kuma a gwasa da ita in ma kin je gidan ma dawo da ki sa
wasu kuma suna gudu idan kika taka kika tafin ma dawo da ki za a yi sannan kuma ke idan ta zo ta gaya miki ke kina gidan ga daki ke ga daki ke ga nata idan zo ta ce in kuka je yana duka kuka je kuka cece su kuka je kuka yi mishi fada ko kuwa kuka yi mata fada ko ce kada a kara samun wannan to idan kuka ba ni shawara cewa ta kwaci ɗancinta to idan ya tashi ya dawo zai dawo ya zo ya dinga zagin ku
don sai ku
ne kuka zige mishi mata ku kuke sa'ama ko suna fada ku kuke sa suna kaza suna kaza ai abin da suke kenan maza su ba za su ga laifin sa ba a'a su za su ce ai ai dakin wancan ran nan da nake da muke fada wancan ta shigo da wancan wancan ina fita suka shigo su suka ba mita su suka sa ta su suke sa ta fada su suke sa ta muna fada muna siya muna kaza muna kaza su ba zan ba su ga laifin ka
zan ba da misali ne akan wata yar uwata sanya ya ce a gare ni wanda yaranta sun kai kusan guda 8 babban yaron ta ya haura shekara 25 ya zama mutum kenan amma mijinta bai bar dukanta ba zai bige ta a gaban ƴaƴanta
fato basira ba uwar ba
ƴaƴan ba uwar ba kuma in aka bibiye abin da yake kawo rikici wani lokaci kawai uwa ne ba a sa mishi a buta ba sai ya fara bugu saboda ya samu
inda aka kuskure koyaya
kuskure aka yi shi an aje mishi jaka sai bugu to ba nan ma giza ce saka ba da abin yayi yawa mahaifina ya ta kokari ya sasanta su abin yayi yawa auren da ya mutu ya batta ta huta a abibanta ba ya dinga fitinan ta yana biyo ta ta dai kyale shi ta ƙara yin wani aure to cikin ikon Allah auren da ta yi ya hana ta ta zauna haka nan fa auren wancan ya mutu mijin ya ce ba zai iya ba ya mutu aka ƙara dawowa ya nuna yayi nadama aka ƙara daura mishi aure da ita amma bata canza zani ba to a ƙarke na kai su kotu alƙali sai da ya mishi bulala a kotu da ya ji na daftarwa saboda irin musgunawa da zaluntanta da yake in taƙaita muku zance a watan da ya gabata Allah ya karɓi rayuwarta maganan ba kuma a gama shi a kotu ba frustration damuwa wallahi zuciyarta ya buga
akwai abubuwan da ya kamata a ce iyalai suna yi da iyaye a daidai lokacin da abin ya fara kafin ya kai ga wannan matakin don ana rasa mata da yawa ana samun matan da sun za ka ga mace da karin da ta san wannan uwa ce amma tana cici tana yawon hauka saboda mai kokwalwarta ta buga wata kuma zuciyarta ta buga ba a san dalili ba ko kuma a ji mace ta kwale ihu a gida a tambayi dalili sai ƴaƴanta ne idan ya kai ya kawo su ce ai fa ga fa abin da baba yake a gidan nan saboda ta san ko ta koma gida ko makota da ƴan gari ba za ku waye bayan ta ba za muku bata ido ba cewa za ku yi kike ja a mata ke kike ja ya da keki me yasa da ya fara biki gudu ba ina za ta gudu taje
wannan dai akwai bukatun iyaye da makota da ma al'umma gaba daya a fahimci cewa aure fa ba a yi shi don wahala ba ba a yi shi don bauta irin na bawa da mai gida ba
haka ne
aure an yi shi ne saboda a bauta ma Allah a dukkanin addinai abin da aka faɗa kenan ma'anan bauta ma Allah shine kana buƙatar mace kana da ita a gida kar ka fita waje shine bautar da ake nufi tana buƙatar namiji kar ta fita waje gashi nan tana da shi a gida wanda aka sani shari'a ta yadda so amma matsalan da muke fama da shi da yasa duka wannan abin da aka faɗa masu matsalan ba sa iya magana shine tsoron makota da ƴan uwa wata tana gudun cewa idan na dawo gida na shiga layin zaurawa ga ƴan mata nan da yawa ina gani basu yi aure ba to yanzu ni da na dawo a bazaurawa ma zai kalle ni to da a ce ban da aure ai dai gwanda in zauna in ta hakuri ita fa akan kanta wanda
ake kuma yayan haka
wata kuma sai ta to idan na fita na bar ƴaƴana wa zai lura da su wa zai yi musu kaza gwanda dai a hakura dai in daure koda dan saboda su ɗaya kenan na biyu kuma kamar yanda Hajiya Dazu ta faɗa akwai makota waɗanda su ne za su fara ba da sheda game da abin da yake faruwa kowa sai ya dau dabi'a na da ake cewa ba ruwana ita kadai take yi ta neman makanta mafita to kinga wani lokaci makota abin da yasa ba su son shiga wata akwai soyayya mai karfi tsakaninta da mijinta wata zaki iya zuwa a matsayin ki na mace ki ba ta shawara ko ma da namiji ne ya nuna mata ba haka ake aure ba tunda mutum nan bai daraja ki kamata yake dauka kafan ki koma gida a nemo miki ƴanci to da hakkin ki da komai to ta namijin na dawowa wata zaka iya zuwa ta kwashe duka ta fada sai dai kai abin da za mu ce maybe muna bukata yanzu a zamanin yanzu wayar da kai da wurin malamai da kamar irin counselors da gidajen yada labaru ya kamata a rika nuna mu mutane kina da daraja bin cancanta ba ki yadda ki asarar rayuwarki saboda wani
kuma abin kunya bane dan kun bar dakin
miji bane saboda kin bai ba hausa ya ce wai miji goma ba uwa goma bane saboda haka ba wani abin kunya bane saboda kin rabu da mijin da yake cin zarafin ki kin koma gida kina jiran ki auri wanda ba zai miki ba zai zalunce ki ba ba abun kunya bane koda duniya ta daga yatsa a gaba da ke ke kin sani kuma Allah ki ya sani cewa baki fita dan baki son zama aure ba kin fita ne saboda ana yin abin da ba shi bane Allah ya ce ayi a zama aure so su kuma iyaye su daure su bada goyen baya idan har yarinya ta zo ta kawo complaint akan mijinta ya kamata su gane ba ƴar da take so ta fita daga ɗakin mijinta ta dawo ta zama gidan iyaye ba ko ubanta shugaban kasa ne ta fi son ɗakin mijinta saboda akwai wani ƴanci na rahama na musamman da Allah ya tsare ana so da haka duk yarinyar da za ta zo ta ce ta fi so ta dawo gidan iyayenta akan gidan
mutu
ya kamata iyaye ku bincika haka kawai ba za ta ce za ta bar can dan ta dawo gida ta zauna tare da ku ba
Malam Haruna wani ne ga yayin rubutu a kafar sada zumunta da yake cewa duka ko hantara baya sa mace tayi maka biyayya inda kake so lallashi to kai ma ka yarda da haka
na yarda da hakan 100% shi lallashi ne ke sa mace tayi abu inda kai da ya dace
da ka sa mata kai da yabo ba
yawa shi ne zai sa ma idan har tayi laifi za ta dinga jin kunyanka amma idan dan ka zo kai mata ihu kaman kare wannan maybe kana jiya ma gwado za ta yi maka
masu ita ce jama bai
yawa ihu da duka bai canza komai sai dai ya kara kangarar da mutum so lallashi tausayawa
da nuna mata kauna
da nuna kauna da hakuri shi da ke sa mace ta ga girman ka ta mutunta ka ta yi maka biyayya ta yi maka abin da zai faranta maka rai
akwai wani mafita da muke da shi don ragewa saboda shi wannan matsalar da muke da shi ba ga talaka ba ba ga mai kuɗi ba ba ga ƴaƴa mata kanana bane ba kuma ga tsofaffi ba ba wanda ya tsira a maganar cin zarafi daga namijin da yake da wannan halin
mafita a nan guda ɗaya ne na farko shi ne dole sai ana ilmantar da ma'aurata menene auren da muhimmancin auren saboda rashin sanin auren shi ne yake jefa ma'aurata cikin wannan matsala
hasani
so in dai har za a zo ana fadakarwa ana ilmantarwa insha Allah da dama jahilci ne yake sa su haka sun dauka ana yin aure ne saboda kaura sha'awa kai da mutum ya biya bukatar shi kenan mutum ta fita aransa wannan ba haka bane dole ne malamai da counselors su dukkuwa wajen fadakarwa da ilmantarwa da jawo hankali akan ma'aurata su san menene aure wannan shine mafita ana mu hanga
sanawa kai
abin da nabi da za kara dama shine mafita dama shine dai wannan kaman yanda ya fada malamai su shigo cikin al'amarin
sanin san zuciya
tsaki kuma duk abin da ya kama na gaskiya a fito shi fili a fada kar mutum ya sa son zuciya a ciki sannan kuma ya zama ana da wata hukuma kaman mai kare haƙƙin mata wanda duk inda aka gane kuma gwamnati ta san da zama ta kuma gwamnati ta ba irin wannan hukuma karfi ta yadda duk inda aka ga ana cin zarafin mace ba tare da ita bane ta shiga haƙƙin kawai aje akai kara wurin a kira shi ni ina ganin mazan da za a rika kiran sai idan suna cin zarafin mata ana musu wani hukunci za a samu sauƙin al'amura irin wannan ni na zauna da wanda na ganshi yana cikin dukan matan ya daka an saba gani rannan kawai ya daga hannu zai mare ta kawai sai babban dan shi ya rike mai hannu yace na rantse da Allah baba idan ka mare ta sai na rama mata ya sauke ka hannu ya kalle shi yace ka kawo karfin da zani haka da kai yace to kije kenan sake kira buwan auren kenan sai ta kuwa nagari ta yi aure ta bar shi kuma yanzu yana kuka ta ce ba kai laifi ba Allah ya maka albarka na kuma gode Allah ya sa ni kuma haka ya zama min alkhairi to a can inda take ma ya fi gidan uban nasu da ta bari to idan ka ci gaba a burbaka bar shi dan Allah ba wallahi wata rana sai ka bar shi dan dole
wato yaran tun da ana yi a gaban su
ana yi a gaban su
ran su ko dai ya faru ko dai su rena uban nasu su ki shi ko kuma ya koya musu mugun hali kuma zai suna yi wa sauran
mutane haka wannan shine saboda haka to a bangaren iyaye ya kamata a ce iyaye idan suka ji suka ga mace ko kuma mijin ko mace idan suka ga cewa ta yi mishi wani abu ko yayi mata wani abu idan mata ta shigo ke ya kuna lafiya ne idan tana da wani abu in ta fada a kira shi a kira ta a fada kuma idan shi ke da laifi a fada mishi idan kita ke da laifi a fada mata to shine matsayin da zaka shiga lamarin tsakanin ma'aurata kenan ka san meye suke yi kuma ka san matsayin su kuma ka san cewa idan ana ci ma matan zarafi sannan kuma a rinka duba waɗannan abubuwa su malamai da kuma iyaye su rinka duba waɗannan abubuwa zaki ga cewa mace da ƴaƴanta ko ku a ta fara aiwa wallahi wannan miji shekaru bai san manta ba bai san sabulin ta ba bai san sutura ta ba bai san abin da take ba amma sai kika cewa wai iyaye ba za su iya fitowa su magana ba zaki ga cewa ma haihuwa ɗaya haihuwa biyu gidan iyaye suke kawo mata abinci ma za su ci ta
su dai ta zauna a gidan mijin wani hali suke zauna in ta mutu sai a ta to lokaci ne to
to masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Legas Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya Africa, come and go and dance, and keep on my side. Africa, she keeps on.